Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com ko ta gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalol da niya dukkansu a jamhuriyar Nijar sai Alpha Radio a kumasin kasar Ghana. Masu sauraro barka ku da warhaka, Suleiman Muni Barma ne yake muku sallama a shirinmu na hantsi. To a cikin sa za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da mataimakinsa Yemi Osinbajo sun makalawa sabon babban hafsan hafsoshin mayakan kasar Karin Girma. Har ila yau a Najeriya sabuwar dokar zaɓe da 'yan majalisar kasar ke shirin amincewa da ita ta haifar da muhawara a tsakanin jama'a. Rundunar tsaron Amurka mai sansani a jihar Agadez ta shirya wani taron horo akan dubarun ɗaukan hoto domin 'yan jaridar yankin. A birnin Kwanu kuwa hukumomi sun kaddamar da bincike domin tantance ingancin wani samfurin lemon exotic da jami'an tsaro suka kama lokacin da ake kokarin shiga Nijar da shi daga Najeriya. Kamar kowace ranar Alhamis, muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana. To amma kafin nan a gyara zama domin sauraron labarun duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar. Ta da fatar an wayi gari lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. A jiya Laraba, mahukunta Afghanistan sun ce sojoji da ke goyon bayan gwamnati sun fatattaki 'yan tawayen Taliban daga sassan wani birni da ke arewa maso yammacin kasar tare da sake karɓe wasu gine-ginen gwamnati bayan kwashe sa'o'i ana gwabzawa. Faɗan ya ɓarke a wasu sassan Kala'il Naw, babban birnin lardin Bangladesh, bayan da 'yan Taliban suka afka a cikin dare daga wurare da dama. Mazauna wurin da jami'an tsaro sun ce mayakan masu tayar da kayar baya sun kutsa cikin garin inda suka kwace muhimman wuraren tsaro gami da shalkwatar 'yan sanda na lardin tare da 'yan tarda fursunoni kusan 600 daga babban gidan yarin. Hotunan bidiyo da kungiyar Taliban ta fitar sun nuna fursunoni da suka tsere daga gidan yarin da kuma mayaka masu tayar da kayar baya akan babura suna shawagi a sassa daban-daban na birnin. Gwamnan lardin Husamuddin Shams ya faɗa wa muryar Amurka cewar kungiyar Taliban ta kame dukkan gundumomi da ke kusa da Kail Naw a kwanakin baya, lamarin da ya ba su damar kai hari a babban birnin lardin. A cikin wani ƙauye mai nisa da ke arewa maso gabashin Siriya, kimanin 'yan kilomitoci kaɗan daga babban birni mai suna Ramallah da ke da arzikin mai, sojojin Amurka sun dukufa wajen taimakawa sojojin Kurdawa na yankin don tabbatar da cewar mayakan da ke da alaka da kungiyar ta'addanci ta Daesh ko IS ba su sake yin wata barazana ga yankin ba. A watan Maris na 2019, Amurka ta taimaka wajen fatattakar kungiyar IS da ke gabashin Siriya, amma ragowar 'yan kungiyar 'yan ta'addan na ci gaba da kai harhare kan fararen hula da sojoji da Amurka ke marawa baya a dukkanin gabashin Siriya. Wannan sansanin na Amurka yana ɗaya daga cikin waɗanda aka saka kayan aikin soji na farko da sojojin Amurka suka gina biyo bayan sa hannun Amurka da Siriya a watan Satumbar 2014. Sansanin wanda ke kan tsohuwar hanyar karkara inda aka kare shi da wata doguwar katanga a ciki filin jirgin sama da ake amfani da shi don jigilar sojoji da kayan aikin soja ya raba wuraren zuwa guri biyu, ɗayan sojojin Amurka ne ke zaune a ciki. Labaran duniya kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. An kashe shugaban kasar Haiti da ke cikin rudani yana da shekaru 53. Jovenel Moise ya kasance tsohon manomi wanda bai da masaniyar siyasa, amma ya mulki Haiti sama da shekaru 4. yayin da kasar ke ci gaba da fuskantar rashin kwanciyar hankali a karkashin mulkinsa. An kashe Moise ne a gidansa a jiya Laraba bayan wani shiryayyen hari da wata kungiya da ta kware da kuma take dauke da manyan makamai ta kai, a cewar Prime Minister rikon kwarya Claudie Joseph. Moise ya kama aiki ne a watan Fabrairun 2017, inda ya yi alkawarin karfafa cibiyoyi, yaki da cin hanci da rashawa, da kuma samar da karin jari da ayyukan yi ga kasar da ke fama da talauci. Amma wata babbar zanga-zanga ta da baibaye gwamnatinsa, kuma masu suka sun zarge shi da kara zama mai kama karya. Matarsa Marty Moise ta ji rauni a harin, har yanzu tana asibiti. Kasashen duniya sun gaza tallafawa 'yan kasar Myanmar, a cewar wani jami'in hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba. Ya kuma yi kira da a sanya takunkumi kan mai da iskar gas na kasar don maganin gwamnatin mulkin soji da ke mulkin kasar.
To, bayan labarin duniya yanzu kuma sai fagen rahotanni. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da mataimakinsa Yemi Osinbajo sun makalawa sabon babban hafsan hafsoshin mayakan kasar ƙarin girma izuwa Laftanar Janar, tare da shan alwashin ci gaba da ƙara sanya kafar wando ɗaya da 'yan bindiga daɗi da 'yan ta'adda. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Shugaba Muhammadu Buhari, wanda ya makalawa babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya da sabon mukaminsa na gaba, wato Laftanar Janaral, biyo bayan tantance shi da kuma tabbatar da shi da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi, kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar. Babban hafsan mayakan Najeriya Laftanar Janaral Faruk Yahaya, wanda ya nuna farin cikinsa, ya sha alwashin ci gaba da rubanya kokari bisa shawo kan matsalar tsaro a Najeriya. Tuni da tsoffin manyan hafsoshin sojoji irin su Major General Junaidu Bindawa ke ganin General Faruk ya fara saka da farin zare.
Shi Jana'a Tahiru, Allah ya karbe ransa cikin wannan hatsari na jirgin sama. Shi kuma General Umar Faruk, Allah shi ya ba. Abin jin daɗin shi ne a gidan soja, inda wanda ya kai Major General zaka ga ya gugu sosai na ya hau kujeran shugaban sojoji. Saboda haka Umar Faruk ya gugu, kuma abin jin daɗi shi ne an ciro shi, an ɗauko shi daga can Maiduguri, theater command da ke Maiduguri. Saboda haka na tabbata dabarun da da suke amfani da shi da dabarun da yanzu yake da nashi zai haɗa da shi ya ga cewan an samu nasara. Kuma ga yadda muka gani ga hawan Atahiru, Allah ji kansa, da kuma shi yanzu Faruk, ana samun nasara. Saboda kaga Boko Haram sun yi kokarin su shiga Dikwa, sun yi kokarin su shiga Dambuwa, amma sojoji sun jajirce kuma sun samu nasara a kansu.
Shi ma Major General Yakubu Usman mai ritaya, da ganin akwai inda ya kamata Laftanar General Yahaya ya maida hankali a kai.
To, kaga yanzu dai zan ce Arewa maso gabar shi ne ainihin inda matsala ta taso, kuma har yanzu ba a karasa ba. Sannan su nan 'yan ta'adda na Arewa maso yamma su ba ƙasa suke bukata ba, kuma ba wai suna son su ta gwamnati ko wani abu ba ne, amma su barna kawai suke so su yi sata da abubuwa daban-daban. Saboda haka ya kamata ne a gama da na Arewa maso gabas ɗin nan kafin a tunkari na Arewa zuwa yamma. Abin da ya kamata a yi shi ne Arewa maso yamman nan ba wai a kyale su ba, a za a iya a yi blocking ɗin su, a yi containing ɗin su, wato shi ne a kare su a inda suke yanzu, ba wai a bar su su faɗaɗu ba. Sannan a koma a ci gaba da na Arewa maso gabas, sai an gama da shi sai a zo a fuskanci na Arewa maso yamma.
Yanzu dai abin jira gani shi ne yadda Laftanar General Faruk Yahaya zai ci gaba da mai da hankali wurin tunkarar kalubalen tsaro da ya dabaibaye Najeriya a halin yanzu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a Najeriya dokar zabe da majalisar dokoki ke haramar amincewa da ita ta haifar da muhawara tsakanin jama'a musamman ma sashen da ke cewa ba za a mika sakamakon zabe ta hanyar na'ura mai kwakwalwa ba. Akan haka ne sakataren jam'iyyar SDP na ƙasa Alhaji Shehu Gabam ya bayyana wa wakiliyar sashen Hausa Abuja Madina Dauda cewa dole ne majalisar ta yi la'akari da wannan babban al'amari domin akwai kalubale da yawa a gaban Najeriya.
Shugaban majalisa sun fi kowa sanin me ya gaskiyar abin da ke ƙasa domin su suke budget, su suka san wani budget suka yi wa INEC. Wannan sakamakon zabo da ake magana wanda za a ringa aikawa turu na'ura mai kwakwalwa daga polling unit zuwa INEC headquarters.
Daga gundumomi
inda ake zabe a aika zuwa headquarters na INEC sakamakon zaben da aka yi a kowace gunduma na zabe. Duk wani wanda yake harkar siyasa harkar zabe ya san ba abu ne mai yiwuwa a yanzu ba. Domin ne ko a nan cikin Abuja za ka je wurare da yawa za ka samu babu service za ka iya magana ma a waya. Na biyu duk yawancin gundumomin nan babu wuta a wajen. Kuma a yanzu INEC bata sayo na'ura na zaben nan wanda za ta iya rike wuta na kwana biyu ko uku ko babu wuta a wajen wanda za ta iya amfani da shi ba. Abu na hudu da ya kamata a duba kafin a ce ma an yi wannan abu menene halin da Najeriya za ta shiga ciki a halin da duniya take ciki yanzu akan masu hacking system na na'ura mai kwakwalwa nan. Me Najeriya take me INEC take akai domin kada a yi zaben abinda aka zabu su yi hacking su canza result din da aka turo ita headquarter din. So Najeriya tana cikin halin da a yau ba za ta iya wannan ba. Inda ma suna da niyan wannan abin da ya kamata ai sai a zabi waɗansu state sai a fara shi kaman pilot scheme kaman yadda suka dan fara shi a Edo da sauransu.
Manyan fara goji kenan.
Fara goji. Duk ana gudawa ana ci gaba ana gyara kurakunan da ake samu. Amma wani yayin tunanin wannan abu zai a lokaci daya a zabe na kasa gaba daya ai yau da ran kai ne. Na biyu meye budget da aka ma INEC na sayo wa'annan kayayyakin da za ta yi amfani da shi. In budget din nan bai fito ba har yanzu timetable na INEC ya fito na zabe har zaben shugaban kasa already yana kasa kuma akwai canje-canjen da za a yi a dokokin zabe na kasa gaba daya. Kuma wannan canje-canje in ba sun yi shi ba a yanzu abinda za su shine su kawo da duk wani dokan da yake na INEC su yi wani sabo kamar shine ake kira repeal wanda shine zai za a INEC za ta iya fara amfani da shi.
Kuma yanzu ana da sauran shekara kusan biyu ne kawai.
Ana bai ma kai shekara biyu ba a takaice a fara campaign da sauran because INEC ya kamata a ce ta yi shirin zabe ta gama komai da komai ke kasa a ce wata biyar kafin zabe. Domin ba haka ba za ta iya zaben ba. Komai zai iya faruwa kuma ba a kasar da ake kera abubuwan ba sai an ba da oda a shigo da shi kafin a ce a yi. So saboda haka yan siyasa suna da gaggawa masu son neman takara suna da gaggawa ba a zauna an gyaran da ya kamata a yi na zaben da abubuwan da ya kamata a ce an siyo an kawo su suna kasa kafin a yi maganan tura sakamakon zabe daga gundumomi zuwa headquarters. In ba kai wannan ba ta yaya za ka yi wani miracle za ka yi ka tura wannan resort din a ce har an same shi ba a samu matsala ba a kai. Saboda haka dole ita National Assembly tana da hakkin ta tabbatar da cewa ta yi dokar da zai iya aiki. Ba ta yi dokar da ba zai aiki ba ya jawo rikici a cikin kasan a zo a ce an yi maguri a samu tashin hankali a kashe rayukan al'umma. Saboda haka ina da imanin cewa shi chairman na INEC Allah ya mishi basira yana da kunnen jin shawarwari kuma ya san a yanzu abin ba zai iya yiwuwa ba kuma shi ma a bayanan da ya yi ba su da wa'annan na'urori a yanzu domin ba a yi budget ba an ba su kuɗin da ma za su sayo na'urorin tukunna. In ma an yi budget din na wa'annan na'urorin da za su saya sai sun ba da a kera wa'annan na'urori kafin su san lokacin da za su iya isowa Najeriya kafin ma su yi training wa officers ɗinsu wanda za su je daga gunduma-gunduma su yi wannan zabe.
Sakataren jam'iyyar SDP na ƙasa Alhaji Shehu Gabam a hirarsu da Madina Dauda Abuja. To daga Abuja za mu nufi jihar Agadez da ke arewacin jamhuriyar Nijar inda rundunar sojan saman Amurka mai sansani a yankin Agadez ta shirya wani taron horo domin 'yan jaridar yankin akan dubarun daukar hoto da bidiyo da ɗaya gefe dubarun tantance ainihin tushen hotuna a jaridance, wanda kuma ka iya ba da damar kaucewa fadawa tarkon masu yada labarun bogi a irin wannan lokaci da kafafen sada zumunta suka dauki hankalin jama'a. Babban editan jaridar IRN4 Ibrahim Manzo Jallo na daga cikin mahalartan wannan taro.
Dan jarida ne da ya hoto daga Amurka ya zo ya gwada mu wai menene hoto, ya ne kamata a yi hoto na aikin jarida ko kuma a yi video ta aikin jarida, wani aiki wani irin illa ne gareta ka yi aiki da hoto wanda ba haka nan bane ba, kaje ka dora shi bisa labarin da ba haka nan bane ba. Kuma suka zo har sakai gwada mu kamar in ka dauki hoto wanda bai sani ba sai ce wannan hoton baya da labaru. Alor suka gwada mu ashe kowane hoto akwai labaru cikin shi, akwai inda aka dauke shi, akwai ranar da aka dauke shi. Sai mu je mu wallafa shi, sai kaga wani ya ce ai wannan hoton ga ranar kaza ka dauke shi, wuri kaza ka dauke shi, ya zaka ce wannan labarin da ka gama shi da shi haka ne? Kai dan jarida kai ƙarya. Ko kuma sun ba mu labaru suka ce kamar yanzu kai kaje ka gamu da wani dan wani wanda gwamnati iko yake nema, kuma mutumin nan ya ce ka zo ya baka bayani bisa abinda kake tambaya. Kai dan jarida aikin ka ne ka tare shi, bai kamata ka wallafa inda yake ba. To sai kai ka zo ka hudo wannan rahoton da kai, ka sa shi da hoton da kai, wanda suke yan bincike, kwararru yan bincike da sun dauki hoton nan naka suka bincike shi, sai su ga garana da ka dauke shi, ga inda ka dauke shi dan, sai su je su kama mutunan nan.
Babban editan jaridar IRN4 mai zaman kanta kenan a jihar Agadez Ibrahim Manzo Jallo. Hukumomin kiwon lafiya da haɗin gwiwar jami'an tsaro na ci gaba da gudanar da binciken wani samfurin lemon exotic da aka kama a kan iyakar Nijar da Najeriya. Wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya aiko mana ƙarin bayani.
A kan iyakar jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya ne daidai birnin Kwanni da Ilela local government shigowa jamhuriyar Nijar, jami'an tsaro da ma'aikatan kiwon lafiya na kasar ta Nijar da ke sawar idanu game da ababen da ke shigowa a cikin wannan kasar, suka kama wani lemu ko kuma juice exotic da aka ga wani ababe cikinsa, kamar yanda Malam Hassan Haruna mai kula da sha'anin tsafta a babbar asibitin birnin Kwanni ya yi mini ƙarin bayani.
Lemun da muka gano saloli a ciki mun tura shi ya mai ɗakin bincike, muna jiran sakamako. Sayin sakamakon ne ya hoto ba da akwai illa, wannan kuma za mu koma mu gaya ma jama'a akwai illa gare shi. Mai abinda muke son mutane su gane, can a bakin iyakanmu da Nigeria muna da jami'i, mun ce mishi duka wannan jikin exotic da ke shigowa su dakatar da shi har mu samu sakamakon bincike. In bincike ya bada wannan jikin lahiya lo yake, kowa ya san abin da aka amsa gare shi, kuma akwai takarda sai ya amsa abin shi. Amma in bincike ya bada ke jikin nan akwai matsala ciki tana iya kawo illa ga lahiyar al'umma, wannan zamu kama mu baka takarda ta dindindin ta yi, kuma sauran da akwai cikin gari duka zamu zuwa mu kama shi domin mu binne shi.
Kasancewa a kowane dare da rana dindin manyan motoci da kankana ne ke shigowa jamhuriyar ta Nijar shaƙe da jis ko kuma lemu kala kala, kuma gashi an kama wannan lemun, yaya ne za a yi halin yanzu da lemun da aka riga aka kame da ke hannun jami'an tsaro da malaman asibiti? Ita ce tambayar da na yi wa Malam Hassan Haruna jami'in likita mai kula da sha'anin tsafta.
Akwai jiwo wanda aka saida bisa hanya can bakin iyaka inda ake shigowa, mun saida shi. Yanzu muna kira ga 'yan kasuwa namu da su daina shigowa da shi har mu ga sakamakon bincike. Masu saye kuma suna sha su ma su dakatar da sayan shi har lokacin da sakamakon ya hoto, in ya ba da jikin lahiya lau sa'annan a ci gaba. Tunda jikin ne an same shi da wasu abubuwa wanda ba a kamata a gani a ciki ba, ji ne wanda aka gani baki girin kuma an samu wani nama-nama a ciki. To wannan bai kamata ba a ci jikin ya yi baki, tunda kowa san jikin shi na lahiya kwarewa ne. to yi baki kuma wannan nama-naman shine muke son mu san menene a ciki kuma eske yana da illa ga lafiyar al'umma shi yasa da gauga hukumomi na ƙasa suka ce mu aika wannan ji domin a yi bincike a tabbatar da me ke faruwa a cikin shi da a kawo haske ga mu.
Shi dai wannan lamarin ya sa dole jami'an tsaro da malaman asibiti da ke kula da iyakoki ƙara yin azama wajen yin kakkau game da ababen da ke kai komo a wannan iyakar na dangin abinci domin kar a yi sakaci inda na sani ta biyo baya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna, kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na ƙasa a wannan mako zai sabka a Damagaram, inda ɗaya daga cikin hazikan na ƙasassun jamhuriyar Nijar Abdu Gurgu mai gyaran akwatunan talabijin da sauran na'urorin zamani ya yi wa Tamar Abali bayani game da yadda yake gudanar da harkokinsa. To amma kafin nan za mu nufi tarayyar Najeriya, inda a makon jiya muka samu bakuncin sakataren kungiyar na ƙasassun jihar Nasarawa Tafida Jibrin, wanne ya koka a game da matsalar rashin aikin yi da kuma wasu matsalolin na daban da ke damun masu bukata ta musamman. Kamar yadda muka yi alkawali a shirin da ya gabata, yau za ku ji martanin gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule a hirarsu da wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji.
Mun yi empowerment a fannoni daban-daban. Mun ba su kyautan suke kyan dinki, kyautan injin nika, kyautan wayansu abubuwa kamar haka na farko kenan. Na biyu sai kyautan ilimi. A nan jihar Nasarawa, in mutum na kasashe ne, jihar Nasarawa tana daukan karatun shi ne gaba daya, baya biya. To saboda haka abinda muke kenan a yanzu haka, kuma daukan karatun shi har zuwa university. Muna da dokan da ya sa haka, to kuma haka muke yi. Bayan suna da makaranta na musamman nasu, wanda shi kuma gwamnati ta dauki nauyin shi ita take biya a nan lafiya. Saboda sha'awan namu da muke yi, shi yasa gwamnatin tarayya ta hanyar UBEP suka zo suka gina daya daga cikin irin wayannan makarantun da na kasasu. Yanzu haka ana gina makarantan yana kallon makarantan mu na kasasu a nan lafiya. Shine na da aka sa da arewa da ta tsakiya, wato shine zai zama na jihohi shida da suke arewa ta tsakiya: jihar Niger, jihar Plateau, jihar Benue, jihar Kogi, jihar Kwara da kuma kanmu Nasarawa. To shine ake ginawa nan saboda sha'awan wanda muke yi. Bayan wannan mun zo mun sake dubawa sha'anin suna kasassu. Mun musu kyauta ta hanyar asibiti, kula da lafiyarsu da aka yi wannan COVID-19. Mun sake cire saboda wannan annoba da ta zo mana. Mun sake cire musamman na kasassu, an sake basu. Kamar yadda ka sani, ina da mai bani shawara musamman akan na kasassu. Sun sake tashi, sun yi yawo, suka bi tare da nakasassun nan, suka bi kowane karamar hukuma guda 13 din nan. Aka tafi aka yi musu magana, aka faɗakar da su hanyoyin da za su iya samun taimako ta wurin gwamnati, aka tambaye su kuma su faɗi damuwoyinsu, kuma duka suka yi. To kaji hanyoyin da muka yi na nakasassu kenan.
To bari mu sake komawa da Magaram domin sauraron bakon shirin na wannan mako. Malam Abdu Gurgu ya fara ne da fayyace yadda ya samu matsala a kafafunsa kafin ya ci gaba da bayani game da sana'ar da ya runguma a matsayin madogara.
Sunana Abdu Zabiru, ina kirana Abdu Gurgu. Inda na kasata da ta same ni, ina yaro, ina da shekara biyu. Ina da shekara biyu, ciwon kai ya same ni tun daga shide da aka mun allura. Allah ya kasance dai da aka ta same ni. Tun da da ko zama ban na iya yi, satin da tsohuwa tana ban tarihi na, sai ya rubda ciki haka kan jijiya, ashe allura ce ta kare shi yasa ban na iya zama. To kuma daga baya kan an shirashiyar muda da akwai nasarar da suke zawa ma suna mun masu shi a can likita Dutse
aka samu dai kawai
an nawara tararai haka da ina ta yama da beki haka. To da jiki ne yauni dai yanzu da na samu belo sai na bar beki ya
kai kamar makaranta kola-kola.
ai gaskiya nayi ecole conseil ina ta uku a konuwa na da yake kokarin kai ni lakwal lokacin
makarantar gurabu
eh akwai mota da take kai mu amma rar da tayi rate bata zo ba shi yake kai ni kuma da Allah ya mai cika tun da shine dama mai kokarin kai ni lakwal inda Allah ya mai cika kuma yana ba lakwal sai makaranta to mun yi makaranta daidai gwalgwado di aka annai islamiya ba
to koya aka yi ka fara wannan sana'a ta ka
to gyaran tele dai da ina TV wannan juyi na yara
game
ta ina kai ma mu gyaran tele har ya kai ina buɗe tare kaina to cikin iko Allah kuma da hikima ta Allah na kai ina gyarawa da kaina kuma mutane suka ga ina yin gyaran iyare sir suke kawo ni
to masu raro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin bakin shirin na kasa Malam Abdul Gurgu na da magaram a jamhuriyar Niger da gwamnan jihar Nasarawa Najeriya Abdullahi Sule da wakilan sashen Hausa Zainab Babaji da Tamar Abari da ni da duka abaka aiki yake ce da ku mu ne lafiya to daga shirin na kasa sai sharhin jaridan Ghana
NDC ta gabatar da maci ko kuma zanga-zanga katar tabbatar da aminci a nan Accra. Jaridar Daily Graphic ta rawaito wannan labarin ta ce daruruwan magoya bayan jam'iyyar NDC to National Democratic Congress ranar talata da safi sun haye bisa titunan birnin Accra suna masu nuna adawarsu ga abinda suka ce rashin aminci a nan Ghana karkashin mulkin shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Matasa na jam'iyyar ta NDC ne suka soma wannan zanga-zangan daga Accra Mall suka ratsa ta tatakwashi interchange wasu magoya bayan jam'iyyar sun isa inda aka soma zanga-zangan da misalin karfe 5 na safi masu zanga-zangan da sun karatsa ta Liberation Road a Opebia House da kuma wato Aviation Road zuwa Land Commission insu na dauke da kwalayi da an ka rubuta wato maganganu kamar haka Akufo-Addo azalimi kashe mu baki daya muna jin shurunku Akufo-Addo da Bawumia rayuwan yan Ghana na da muhimmanci kuma shiyala ya danta ya tantanci yin rayuwa babu yin aminci ga matattu babu zaman lafiya dukan mu kakani a cikin wasu abubuwa ki opoku prampeze jagoranci wata tawaga zuwa wato makon makamashi na Afirka na shekara ta 2021 wadda za a gudanar a Cape Town jaridar The Herald ce ta rawaito wannan labari jaridar ta ce Dr. Matthew Opoku Prampeh ministar makamashi na kasar Ghana a hukumce ya tabbatar da cewar zai halarci makon makamashin Africa wato African Energy Week na shekara ta 2021 wadda za a gudanar a Cape Town yayin da yake jagoran fannin masana'antar da kuma yan zattarwa din Petrom Ghana da Ghana National Petroleum Corporation GNPC zai yi magana tare da ainihin tabbatarwa da kuma shiga cikin taron na makamashi wanda shine babba na Africa karkashin shugabancin Dr. Prampeh wurin kafa fagen makamashi to mai karfi ita kuwa jaridar Guardian Times wannan labarin ta rawaito marasa rinjaye a majalisar dokoki sun yi kira da a kafa commission kanta domin binciken damuwar da aka samu a Ejira wata commission mai zaman kanta domin binciken irin tashi-tashi hankulan da aka samu a Ejira wadda ya sanadin mutuwan rayuka guda uku da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Ridwan Abbas
Masauraro, da wannan kuma shirin ke kamala. A madadin dukkan abokan aiki na sashen Hausa, ni Suleiman Muni Barma da na gabatar ke ce da ku, Allah ba mu alkhairi.